Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Sama da shekara guda kenan Taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙasa.
Kanin labaran kenan aka saurara. Biyo bayan kisan gilla da wasu sojoji suka yi wa babban malamin addinin nan a Yobe, ko akwai wasu tana da hukunci ga irin wannan ta'asa?
Ga ƙa'idar soja ma in kai irin wannan, kamin ma a kai ka can kotu don ka ɓata sunan soja ma sai an same ka da aiki tukun. Ko da ka je inda za ka je ma ka je da ƙauyen ku.
Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa yau ta kira na Hausa ta duniya, ko me hakan yake nufi?
Dama ce a san wane ne malam Bahaushe. Shi malam Bahaushe daga ina ya fito, an waye gari kaka al'adun Bahaushe suke. Sun taɓarɓare, suna nan a zamansu, kaka ne za a yi.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirinsa na manuniya. Albarkacin wannan rana za mu ji nasihar Juma'a daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha, yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar. Ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin, wanda shi ne mafi girma a Turai. Daidai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa. Hukumar ta IAEA ta ce kawo yanzu babu wani bayani kan musabbabin katsewar wutar lantarkin kai tsaye. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar Zaporozhye, ko da yake shugabannin kasashen duniya sun bayyana fargabar cewa fadan na iya haifar da mummunan bala'in nukiliya daidai da bala'in 1986 a tashar Chernobyl ta Ukraine. Rasha da Ukraine sun yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin kasashen waje suka yi na samar da yankin da babu ayyukan soja a kewayen wurin. Wani alƙalin kotun tarayya a Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta miƙa takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alƙalin kotun Majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu ɓangarori na takardar da masu gabatar da ƙara suka ce akwai buƙata a kare bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Kafofin yaɗa labaran Amurka da dama da wasu ƙungiyoyi ne ke neman takardar binciken a daidai lokacin da jama'a ke sha'awar binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban Amurka a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata, wanda ba taɓa ganin irinsa ba. A yayin binciken, jami'an FBI sun cire wasu jerin takardun sirri 11 da aka saka a bayanan sirri ko sirri sosai, a cewar rasitin rukunin gidajen da aka baiwa lauyan Trump. An fitar da sammacin binciken bayan kwanaki 4, wanda ya nuna cewa Trump na fuskantar bincike kan yiwuwar keta dokar leƙen asiri da kuma wasu laifuka. Trump da abokanansa sun yitar da matakin, inda suka zargi gwamnatin Biden da amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa a kansa. Ya ce yana son a fitar da takardar binciken. Sama da shekara guda kenan Taliban ke iko da Afghanistan, amma har yanzu ba ta da jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya ko wata ƙasa. kuma ta ranar Juma'a da ta gabata aka haramta wa ministan harkokin wajen kasar fita kasashen waje ta fuskar diplomasiya kasar da ake kira masarautar Islama ta Afghanistan na mulkin kama karya da yafi na kasar Koriya ta Arewa munyi wadda galibi ake cewa kasar da tafi zama saniyar ware a duniya wadda ke da ofisoshin jakadanci a kasashe fiye da 45 da kuma kujera a headquarter Majalisar Dinkin Duniya da ke New York na Amurka. A ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata ne dai wadin da aka baiwa jami'an Taliban 13 na yin balaguro na gajeren lokaci ya kare saboda kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya ki amincewa da tsawaita wa'adin. An haramta wa jami'an Taliban 150 fita kasashen waje tun daga shekarar 1999 bisa kudirin UNSC mai lamba 1267 saboda zargin alakar su da ta'addancin kasa da kasa. Gwamnatin Amurka wacce ta yaki da Taliban tsawon shekaru 20 a Afghanistan ta kuma ayyana shugabannin Taliban da dama a matsayin 'yan ta'adda na kasa da kasa wadda take son takaitawa sosai na kulla hudar diplomasiya da Taliban.
Yanan jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda azanta wasa ta farko ga wata kafar labarai babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya yayin magana kan kisan gillar da sojan nan ya yi wa babban malamin addinin musuluncin nan na jihar Yobe Shegoni Aisami. Allah ya ji kansa ya gafarta masa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Mai na kaina ya haɗa mana.
Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto ya tambayi babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya komai zai ce dangane da wannan soja da ya kashe babban malamin addinin musuluncin jihar Yobe a Sheikh Babagoni Aisami.
Ai yanzu yana hannun kaga 'yan sanda ana bincike za a bincika sannan duk abin doka ta ce ba ta wasu hannu ga ƙa'idar soja ma in kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka ɓata sunan soja ma sai an saɓe ka daga aiki tukun. Ko da ka je inda za ka je ma ka je da ƙauyenku. A faren hula ka je. Don wannan abu da kai ɗai shi ɗai ka ɓata masu soja suna. So kamin ma a yi wani abu sai an kore an fargage ka tukun in ka je can ka je da ƙauyenku.
Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce abinda wannan soja aikata a jihar Yobe ba tarbiyyar sojoji ba ne.
Farko. Abinda an ka fara mu koya soja akwai abin da muke cewa five core values ba san dan faɗe shi da Hausa ba wasu aqidoji guda biyar wanda adda muhimmanci wanda ka shiga soja su za a fara tabbatar maka da su daga cikin su akwai courage
karfin zuciya
akwai loyalty shi
ana farko na
biyayya akwai among the respect for others
mutunta kowa
shi yana cikin wanda ka shiga aikin soja kowaye kake waɗannan an cunkusa su a zuwanka su ka kenan mun san ƙa'idojin yadda ya kamata a kula da mutane a yi respect mutane
amma an samu sun yi mai aiki
sannan yan amma kaga sha'ani na dan adam ko ina ana samun bargurbi nan da nan sannan in an same su akwai ƙa'idoji akwai dokokin da ake bi kuma ba a taushe hannu ga wannan kamin wannan an taɓa samu ai misali wani lokaci ɗaya da ya yi a can Maiduguri akwai court martial da aka yi
gabatar da su
ga hukuma sannan akwai ƙa'idojin da aka yi suna nan rubuce.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar ƙyandabiri a duniya ya ragu da kashi 20 cikin 100 a makon da ya gabata. Amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a Amurka. Kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai. A wani taron manema labarai a headquarter hukumar a Geneva, Director General na hukumar WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce akwai alamun barkewar cutar ƙyandabiri a Turai na raguwa, wanda ya yaba da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a, sauye-sauyen halaye da allurar rigakafi. amma shugaban na WHO ya ce akasin haka aka samu a Amurka, musamman Latin Amurka, inda rashin isasshen wayar da kan jama'a ko matakan kiwon lafiyar jama'a ya haddada rashin samun allurar rigakafi da daƙile barkewar cutar ƙyandabiri. Tedros ya faɗa a farkon barkewar cutar ƙyandabiri a kasarin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a Turai tare da ƙaramin kaso a Amurka. Ya ce yanzu abin ya canza, inda kasa da kashi 40 cikin 100 ne waɗanda suka kamu a Turai da kuma kashi 60 cikin 100 a Amurka. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na 72 na Afirka na Hukumar Lafiya ta Duniya a birnin Lome da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru 8 da nufin daƙile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga ƙasashe 47, ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya 30 waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara, yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. Bayan mako guda na tattaunawa game da wasu batutuwan kiwon lafiya da suka fi ɗaukar hankali a Afirka, ƙasashen sun ɗauki sabon salo na samar da ƙarin tsarin kula da lafiyar jama'a don magance cututtuka masu yaɗuwa da kuma cututtuka masu tsanani kamar ciwon siga. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce gano cuta da wuri da neman magani na iya ceto rayuka da dama daga cikin miliyoyi da ke mutuwa daga cututtuka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Juma'a 26 ga watan Agusta ne ake bikin ranar Hausa ta Duniya da nufin bunƙasa harshen Hausa da al'adun Bahaushe sakamakon lura da tasirin Hausa a zamantakewar al'ummomin ƙasashen da ke amfani da ita a matsayin hanyar sadarwa da musayar abubuwa da dama. Wakilin muryar Amurka a Yamma Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani kan wannan rana a Nijar.
Ranar Hausa ta Duniya, wacce ainihi wani mai amfani da Twitter ya bayar da shawarar ganin an samar da ita a jerin ranakun Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru aƙalla 8, bayan da ya buƙaci masu jin harshen Hausa da ke amfani da wannan kafar sadarwa su mai da hankula wajen rubuce-rubucensu da Hausa. Lokaci ne na yaɗa al'adun Hausa ta yadda duniya za ta ƙara fahimtar wannan yare da ke zama hanyar sadarwar miliyoyin mutanen da ke zaune a ƙasashen Afirka ta tsakiya da na yankin yammacin Afirka, cikin su har da jamhuriyar Nijar. Nuhu Sule da Maradi shine makoɗin masarautar Gobir.
Hausawa da kuma masu jin Hausa da masu kasuwanci da Hausa da masu cin abinci da Hausa, wannan rana ta mu ce gaba daya. Ba son kai bane ya samo asali ne dangane da irin tarihin Bahaushe da irin yadda Bahaushe yake da fasahohi da yadda Bahaushe yake da al'adu da yadda Bahaushe yake da ɗabi'u da yadda Bahaushe ya iya mu'amala da zamantakewa, shine ya kawo ma Hausa wannan ci gaba.
Domin karrama wannan rana, kungiyar marubuta a harsunan Nijar wato Asunil ta shirya wani bikin baje kolin da zai gudana a masarautar Sultan na Damagaram a wannan Juma'a 26 ga watan Agusta, kamar yadda sakatariyar yaɗa labaran wannan kungiya Hajiya Halima Jido ta bayyana min.
Dama ce a san wane ne malam Bahaushe, shi malam Bahaushe daga ina ya fito, shi malam Bahaushe menene al'adun shi, shi malam Bahaushe menene matsayin shi. Yau an wayi gari kaka al'adun Bahaushe suke, sun tabarbare suna nan a zaman su, kaka ne za a yi. To cikin irin wannan lokaci za a samu dama a yi baje koli Bahaushe a da da Bahaushe na yau da me yayi kama.
A wata haɗin gwiwa da hukumomin ilimi, kwatin tsare-tsaren hidimin ranar Hausa ya shirya muhawarar bainar jama'a akan rahi da malam Bahaushe tare da baje kolin samfurin tufafin al'ummar Hausa dukkansu a yau Juma'a a gidan kallo da ajiyar kayan tarihi Musée National Bubu Hamma da ke nan Yamai.
Sunana Abubakar Yakub Maiga, ni ne shugaban kwamiti wanda yake tsare-tsaren ranar Hausa. Bayan muhawarori da za a yi, akwai baje koli wanda mun kai kira mata masu dahe-dahe irin na gargajiya da masu maganin gargajiya kamar yadda sun kai bara. Akwai wani dan uwanmu da ake cewa Alishina, shi musamman yayi aiki kan tarihin tajiya kulla, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a gwada mutane.
A ci gaban waɗannan shagulgula, ƙungiyar Asonil ta ware lokaci na musamman domin karrama wasu fitattun ma'aikata da lambobin yabo, galibinsu 'yan jaridar ƙasa da ƙasa, saboda gudunmuwar da suka bayar wajen bunƙasa harshen Hausa a duniya. Bincike ya nuni da cewa harshen Hausa na daga cikin mafi mahimmanci a ƙasashen Najeriya, Niger, Cameroon, Chad, Sudan, Ghana, Togo, Jamhuriyar Benin da Gabon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Solomon Barma, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39.60, sai kuma kilowatts 130 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi tada tarzoma ne, sace akwatunan zabe ne, rubuta sakamakon da ba daidai bane, fada ne, ba da kuɗi ne.
Kuma yanzu wannan zabe da aka yi na cikin gida, da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin. Amma ANC tana wurin, ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi. So duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara.
Shugabannin kwamitocin zabe na masun tare Najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harkallar zabe a Najeriya ita ce a samu da hukumar ladabtar da masu laifuffukan zaben, da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zabe mai inganci. Tunima dai aka ji mataimakin shugaban majalisar tsaron Najeriya da ya halarci taron da aka kira, yana ga yawo duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci.
Duk wanda ka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masokilan tsaron Najeriya da ke bincike akan yadda aka saida kamfanonin tun farko, ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci.
Abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa, shi yasa aka so a ce a yi bincike meye yake faruwa, me na kuɗaɗen da ake bada, an ba da makudan kuɗi.
Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar shedawa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriyan za su ga bambanci.
Zaben bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya, kuma wannan karan ba an yanka katin zaɓe ne za a je, an yanka katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaben abin akan abin da ya kamata.
Waɗannan ba kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci. Shiri na 80 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi a hauta farkin da za a sama wa al'umma sassauci. Mai yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace ƙur'un al'umma a lokacin zabe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaune da za a samar da hukuma sukutun da guda da za ta rinka yanke hukunci. Har ma an ji gabar kwamitin zabe ta masokilan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Dukku na daddale dalla-dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar mahimmanci.
Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi wanda aka yi kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zabe. Kuma ba mu muka fara fada ba, Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun fada, sannan Ken Inamani Committee su ma sun fada cewa lalle a kirkiro wannan hukuma, domin INEC kanta ita kadai ba za ta iya hukunta ba, saboda INEC ba ta da police, ba ta da alkalai.
An yi zaɓuɓɓuka a baya ba a yi ba, me yasa sai yanzu?
To ai saboda ana zube ne kara zube, yawanci sai kiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ba, saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da yafi wannan ma. To shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba, sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi tada tarzoma ne, sata akwatunan zabe ne, rubuta sakamakon da ba daidai ba ne, fada ne, ba da kuɗi ne, sayan ƙuri'a ne, duk wannan muna ga kaman ƙalubale ne ga demokradiyyar mu. Kaman yadda muka faɗa, wannan hukuma din ƙasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancinsa.
Shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zabe na masa dattijan tarayyar Najeriya, Sanata Kabir Ibrahim Gaya, ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kadai za ta magance matsalar runto da rimba-rimba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci.
To ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zabe, misali masu sayan ƙura'a, masu hatar zoma a wurin zabe, turan zabe da suke canja ƙura'a, da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin zaben nan, an yi zabe kuma mai kyau, kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito.
To distinguished, me yasa kuke neman sai an kafa hukuma? Mun ga hukumomi da yawa da aka kafa, da ya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran?
Misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara, kace ai su suna nan bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba, sai muka ce to sono EFCC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kudi ko sun kawo tashin kalalin taro, kuma wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kudi a wurin, amma EFCC tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kudi, so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara, me yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zake za ta kama kuma za ta hukunta da mutum.
Tunima dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Idris Wase ya sanarwa da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta ɗauka don magance muzuran maguɗi da zalunci.
Idan muna son zaɓe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiyya ta tabbata, sai an kawar da 'yan ta'adda a cikin harkar zaɓe, waɗanda za su je su saci ƙuri'a, su saci akwati, su kuma muɗe zaɓe idan wasu su amfana. Demokradiyya gwamnati ce ta jama'a wanda kuma ake son al'umma su ƙuri'a su ta yi ta su. Na farko tukuna akwai hukunci-hukunci masu tsanani wanda ake ba da shawarar in majalisa ta yadda hukunci wanda duk wanda ka same shi da satan ƙuri'a ya biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10, na kaman aka tafita da wannan zai tsorata da mutane kuma duk mai hankali zai guji wannan aika-aika.
Ashe dai duk da irin tilattururuwar da matasa suka dinga yi don sabunta katin ƙuri'a a kudanci, wasu 'yan Najeriya na ganin su kansu 'yan arewan sun fitan da ya wuce wani ya ce sun yi bacci. Shugaban ƙungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmed Tinubu da Kashim Shatima Honorable Abubakar Aliyu Galadiman Takai ya ce duk wanda ke tunanin irin abubuwan da suka faru a zaɓukan baya su za a gani a zaben gaba, to gaskiya ya tafka ganganci.
An yi rijista sosai a Arewa saboda abin da zai baka sha'awa za ka gani a yanzu kusan mutum miliyan 96,330 da wannan suka ansa bota skat. In ka zo kamar North Central za ka ga wajen mutum miliyan 21,306 sun ansa. In ka zo Northwest, Northeast haka, a Northwest mu ne muka ansa highest katin zaɓe.
Ai ana magana karɓan kati daban fitowa da
wannan karin abin da muke gaya shi ne bana zaɓen bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya. Kuma wannan karin ba an yanke katin zaɓe ne za a je, an yanke katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaɓen akan abin da ya kamata. Kamar mu matasa ɗauko Kashin Shattima shi wanda mai girma Bola Ahmed Tinubu ya yi, mun tabbatar cewa ya yi hange mai kyau. Saboda Kashin Shattima shi ne zai gaji Muhammadu Buhari na kula da 'yan Arewa da Muhammadu Buhari ya yi. Sannan kuma Kashin Shattima mutum ne wanda kowa ya ga abin da ya yi can da ke gwamnan Borno, musamman abin da ya shafi tsaro.
Amma magana ake na cewa an saba shugaban ƙasa addinin shi daban mataimaki daban, kun haɗa musulmi da musulmi, wannan ba ƙaramin cika za ku samu.
Wannan shi ne ma alamun cigaban Najeriya, saboda ita Najeriya ƙasa ce wanda ba ta san bambancin addini ba, musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yarda a sa magana addini a siyasa.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici, shugaban kwamitin da masaukilan tarayyar Najeriya ta kafa don bin diddigin yadda aka sayar da kamfanonin tun ma a farko, Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da 'yan Najeriya za su ga bambanci.
Kasancewa abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa, shi yasa aka zo a ce a yi bincike meye yake faruwa, me na kuɗaɗen da ake bada, an bada makudan kuɗi. Kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu gabaki ɗaya dole za su dukufa su ƙasa. Kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi, in babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye su koma kidnap, duk wannan security abubuwan da ke dalilin mi babu masana'antu. In jika koma kaman Kano masana'antu kashi 70 daga cikin 100 sun durƙushe.
To akwai bincike-binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan nan ba a ganin tasirinsu.
To ai yanzu dai tura ta kai bango, dole ne binciken da za a yi a yi shi saboda mi ai kika zabe na tafi. Idan ba a cika alƙawuran nan ba duk wanda ya zo hau drum sai a ce to ta ina za ka fara.
Siyasa ce kuke yi yanzu domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar Amurka sama da biliyan 40 a harkar wutan nan baya aiki, sai yanzu za ku yi binciken?
Kasancewa da can abubuwan ne sun taso, akwai abubuwa da yawa ne yake cewa idan dan buyewa baya jin mai. Wannan lokacin an taho ne an rarrake wasu abubuwa, kin ga da security aka fara tackling kayan a zo a magana. To shine dalilin yin wannan, aka taho an biyo layi layi ne, matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cimma burin wannan in Allah ya yarda.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko duk da yake dai wasu daga cikin masu mulkin kance manuniya ta ne musu habaici domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kujerin nasu saboda karin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da su ne kan sa shirin yayi inganci ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara baban manuniya yanzu kuma sai nasihar Juma'a
to dini na kusari da zulkarnain shugaban limamin university jama'a ina ba mu hakuri da irin wannan kuncin rayuwar da muka samu kawunan mu a cikin sa amma mu musulmi kin so mu bi abinda Allah yake mana umurni kuma mu hano da abinda Allah yake hana har mu sanya domin kuncin rayuwa ta sanya mu mu shiga hanyoyi na sabon Allah domin tara dukiya wurin sadaka yan maye da kuma ainihin bin hanyoyi na cin riba da fashi da sauransu duk dai da sunan dai muna neman warwala shi Allah bai ce mai haka ba Allah subhanahu wataala ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah shine ya bi dokokin sa yana haramtuwa da abinda Allah ya haramta yana bin halalin sa to lalle ne shi Allah zai masa mafita kuma ya azurta shi ta hanyar da shi baya da samani don haka karmu dogara kan wannan abin mu bi abinda Allah yake so shi Allah zai wato fiddam domin shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu san cewa duk abin da muke gani jin rubawa domin shi kullun san za'iqatul maut wala nabluwannakum bi khairin wa sharri fitna wa ilayna turja'un Allah subhanahu wataala yace kowace rai za ta dandare mutuwa kuma Allah yace za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri duk su kasance fitna ne gare ku wato Allah zai baka alkhairi ya jarrabe ka ya gani kin alheri da za ka bi abin da Allah yake so ne da shi ko kuwa za ka sabi Allah ne da shi haka kuma sharrin nan za ka yi hakuri da kai dogaro ga Allah ko kuma wannan shi ne abin da zai baka da wato imaninka Allah subhanahu wataala yana fadi kace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala tagurrunkum alhayatud dunya wala yagurrunkum billahi alghurur kace ya ku dangin mutane lalle ne shi alka Allah gaskiya ne ta da haka kar duniya ta rudar da ku kuma kada marudi ya rude ku game da Allah kada haka mai hakuri mu bautaci Allah inda Allah shirye mu kuma Allah ya sa mu cikin masu bin abinda Allah yake so kuma yake yarda da shi kul kulli hada safirullah wa kun sar muslimin wa muslimin kulli zamu khatif astaghfiruhu wa huwa ghafurur rahim
to Allah ya saka da alkhairi don nan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Jihar Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarki nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shi ne mafi girma a Turai. Da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa a maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa.
To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl Nisar Fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC na ke cewa sai an jima ka ɗan da hantsi. Misalin ƙarfe 8 na wannan safiyar. Assalamu alaikum.